This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na rana a daidai wannan lokaci yau Talata 11 ga watan Yuni na shekarar 2024. Da fatan an wani lafiya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a yau Talata cewa Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya jaddada aniyarsa na tsagaita wuta mai matakai da dama a Gaza, kuma Hamas ce kadai har yanzu bata amince da shirin ba. Gaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya jaddada bukatar samar da kariya ta sama da sake gina tsarin makamashin kasar, yayin da yake magana jiya Talata a wani taron sake gina kasar da Jamus ta karbi bakunci. Jiya Litinin sabon Prime Minister kasar Haiti da aka zaba, Gary Connell, ya sha alwashin gano waɗanda suka kashe jami'an 'yan sanda uku a kasar.
Tukanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za ku ji halin da ake ciki a Najeriya bayan da aka kasa cimma matsaya akan mafi karancin albashi tsakanin gwamnatin kasar da kungiyar kwadugo.
Zaran an fara tattaunawa kaɗan-kaɗan za ka ga kaman an fara kama hanyar samun sauyi ko ci gaba, sai a kira su gefe, wasu ana zargin su ana basu wani abu ne, sai su janye yajin aiki.
Sannan kuma za ku ji yadda hukumomin tsaro a Najeriya suke tunkarar matsalar rashin wadataccen kayayyakin aiki.
Abinda muka gane a wannan fadan da ake yi, idan baka producing abin da kake bukata, to wallahi zaka sha mamaki. Ko shi yasa wannan abin ke tafiya din don ba mu iya samu abin da muke bukata.
Yanzu daga cikin
bayan nan kuma muna tafa da shirin noma wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar, sai kuma kadan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro ku kan aika mana ta email. Yau shirinmu na dare zamu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan shin yajin aiki ne hanya mafi dacewa na shawo kan matsalolin da ake fama da su musamman a Najeriya. Lambar da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ita ce alamar ƙari 1202-890-6850. Yanzu dai ga Hafiz da kashin labaran duniya na farko.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a yau Talata cewa Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya jaddada aniyarsa na tsagaita wuta mai matakai da dama a Gaza, kuma Hamas ce kadai har yanzu bata amince da shirin ba. Blinken ya shaida wa manema labarai a Tel Aviv cewa an samu ƙuri'a kowa banda ƙuri'a ɗaya, kuma Hamas ce zai rage wa Hamas ko za ta ci gaba da wannan shawara ko a'a. Blinken ya ce kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya amince da wani ƙudurin doka da Amurka ta zartas na neman Isra'ila da Hamas su aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta. Ya bayyana a fili kamar yadda zai iya zama abinda duniya ke nema. Blinken ya faɗa a yau Talata cewa goyon bayan da aka samu alama ce mai ƙarfafa gwiwa, amma ya ƙara da cewa abin da ya fi dacewa yanzu shi ne magana daga Gaza da kuma daga shugabancin Hamas a Gaza. Gaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya jaddada bukatar samar da kariya ta sama da sake gina tsarin makamashin kasar, yayin da yake magana jiya Talata a wani taron sake gina kasar da Jamus ta karbi bakunci. Zelensky ya ce dakarun Rasha sun kai hari kan kayayyakin makamashin Ukraine tare da kai har-har da jirgi mara matuki da makamai masu linzami da suka lalata rabin karfin makamashin Ukraine tun lokacin sanyin hunturu. Ya ce bayan shekaru biyu na yaki, sojojin Ukraine sun nuna kare kansu a fagen daga da kuma shiga tekun Bahar al-Aswad. Zelensky ya ce babbar damar da Rasha ke da ita akan Ukraine ita ce fifiko a sararin sama, makami mai linzami da ta'addancin bama-bamai ne ke taimakawa sojojin Rasha su ci gaba da dannawa ta ƙasa. Makamin kariya ta sama shine amsa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Litinin sabon Prime Minister kasar Haiti da aka zaba, Gary Connell, ya sha alwashin gano waɗanda suka kashe jami'an 'yan sanda uku a kasar. A jawabinsa na farko a hukumance ga al'umar kasar, bayan an sallame shi daga asibiti. Cornell ya yi magana game da sabon tashin hankali da ya sanadin mutuwar jami'an tsaro uku, sannan ɗaya ya ɓace. Lokacin da gwamnati ta samu cikakken iko don ɗauki dukkan matakan da suka dace don nemo masu aikata laifuka duk inda suka koyi, dole ne a kama su, a yi musu shari'a tare da yanke musu hukunci kamar yadda doka ta tanada. Ranar Lahadi ne aka sallami Cornell daga wani asibiti da ke babban birnin kasar Port Au Prince bayan shafi dare yana jinyar wata cuta da ba a bayyana ba.
To nan ba da jimawa ba, Hafiz zai karanto mana sauran labaran. Yanzu dai za mu buɗe taskar hotonninmu. Yayin da ake ci gaba da kai ruwa na rana tsakanin gwamnatin Najeriya da kungiyar kwadago, sannan aka ga kasa cimma matsaya akan mafi karancin albashi a kasar, wanda kungiyar kwadago ta ce ba za ta amince da tayin da gwamnati ta mata na naira 62,000 ba. Na tattauna da wakiliyar muryar Amurka a Abuja, Halima Abdulrauf, domin jin irin matakin da kungiyar kwadagon take shirin dauka nan gaba da kuma irin halin da ƴan al'ummar kasar suke ciki.
A yanayin da ake ciki yanzu, kungiyoyin kwadagon sun mika rahoto ta wajen kwamitin da aka kafa don shiga tsakanin gwamnatin tarayya da su, akan cewa suna nan daram akan mafi karancin albashi na naira 250,000 ba guri ba ja da baya. A yayin da ita gwamnatin tarayya ta ce akan 62,000 ta tsaya, wato an samu karin 2,000 kenan akan kuɗin da aka kayyade a baya ko aka amince a baya na 60,000. To yayin da ake ciki a ƙasa ganin cewa kungiyoyin daban-daban kamar na Murich da ke kula da abubuwan da suka shafi addinin musulunci da wasu kungiyoyin fararen hula suka nemi ita kungiyar kwaragon ta yi sassauci, an ce su daga majiyoyinsu na kungiyoyin kwaragon an ba wa gwamnati wa'adi zuwa bayan wannan babbar sallah, ana gama sallar Idi ko na Ilayya, to za su koma yajin da gwamnati ba ta cika musu bukatar su ko ta biya musu bukatar su na wannan 250,000 a matsayin mafi karancin albashi ba. Su ba za su koma baya ba, ba za su kara koma akan teburin tattaunawa ba akan wannan suka tsaya.
Mecece matsayar al'umma kasancewar wakon da ya wuce an fara yajin aiki kuma aka janye?
Na'am, a waccan lokacin an fara yajin aiki wanda ya shafi kusan al'amuran mutane na yau da kullun, an katsa wutar lantarki, kasuwanni ba duka ake zirga-zirga da aka saba ba, motocin safa saboda yanayin da ba a samun mai a ranaku biyun nan an katsa abubuwa da dama kuma mutane sun shiga wani yanayi. A yanzu ma an fara magana akan yadda abubuwa suka kara tsada da dai sauransu, ganin cewa ana tinkarar babbar sallar layya kenan. Kuma mutane na ta korafi akan cewa ita kungiyar kwadago ta duba cewa idan aka yi karin albashi zai tada farashin kayayyaki kuma a kasuwanni ne, kayayyaki masarufi za su kara tsada da dai sauransu, kuma akwai jahohin da ba za su iya daukan nauyin biyan albashi da ya fi wannan kuɗin da ake bayarwa da wannan 30,000 wanda ma wasu jahohi ba su fara aiwatarwa ba. Wasu kuma na ganin yadda aka samu ƙari a kuɗaɗen da ake rarrabawa jahohi na wata-wata daga Federation account to lalitar gwamnatin tarayya, wanda ake bayarwa an samu ninki ba ninki, wasu da suke samun biliyoyi biyu a baya sun koma 5, 6, 7, wasu ma 20, wasu sama da 20. To ana ganin ko menene ma ya kamata a ce jahohin sun iya biyan wannan duk farashin da su kungiyoyin kwadagon suka kayyade, ko da ya fi 200,000 ma da ake magana da 50 a yanzu. To a yanzu dai an samu rarrabuwar kawuna, wasu na goyon bayan kungiyar kwadagon, wasu kuma na kushewa cewa bai kamata a sanya kasa cikin mawuyacin hali. Ganin yadda gwamnatin tarayya rance ma ta yi ta yi a baya don ta tafi da gwamnati, to suna ganin ya kamata ita kungiyar kwadago ta NLC ta sake lalle ta duba cewa abin da gwamnatin tarayya take son ta kara, ta duba ko da za a yi wani kari, ta zama to ta yi la'akari da yanayin da ake ciki a cikin ƙasa na rashin samun kuɗaɗen shiga wanda ya kamata amfani da shi a tafi da gwamnati na yau da kullum.
Amma ke yaya kike kallon yanayin yadda al'amura suke tafiya?
kamar yadda dai alƙaluma suka yi nuni a yanzu za a samu waɗanda za su yi biyayya ga ƙungiyoyin kwada wannan su tafi yajin aiki kuma za a samu wanda za a bijire saboda wasu sun ce sun gaji ƙungiyoyin kwada wannan kaman su wa kansu suke duk yajin aiki da suke wai da zaran an fara tattaunawa kadan kadan zaka ga kaman an fara kama hanyar samun sauyi ko ci gaba sai a kira su gefe wasu ana zargin su ana ba su wani abu ne sai su janye yajin aiki so su gani suke ƙungiyoyin kwada wannan na amfani da al'umma suna ƙara kuntata musu ne a maimakon samu musu mafita
Halima Abubakar kenan da bayani akan inda aka kwana akan rikicin gwamnatin Najeriya da ƙungiyar kwadugo to har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga kashin labarai na biyu
Prime Minister India Narendra Modi ya ci gaba da rike dukkan manyan ministoci amsar zartawa a ma'aikatan su a cikin sabuwar gwamnati abin da ke nuni da cewa har yanzu shine ke da rike da madafin iko duk da cewa ya dogara ga kawancen hadaka don samun rinjaye a majalisar jam'iyyar BJP ta Modi ta ga da samun rinjaye da kanta a zaben da aka kammala a wannan watan amma gwamnati ta sanar cewa ba za a samu wani sauyi ba a manyan ma'aikatu hudu da suka hada da takudi harkokin cikin gida tsaro da harkokin waje har ila yau jam'iyyar ta rike wasu muhimman ma'aikatu kamar ta kasuwanci da noma ana ta musariyawu a Delhi daga abokanan hadin gwiwa game da manyan mukamai da zai kai ga Modi ya hau kan karagar mulki na wannan wa'adi na uku a jere da ba kasafai aka fiye gani ba kuma manazarta sun ce za a iya samun fushi kan zaɓin majalisar zartarwa amma ba a samu ba nan take daga ƙarshe jami'ai sun ce an kai wasu malamai hudu na kwalejin Cornell ta Aiwa da ke koyarwa a jami'ar Chanahari a wani wurin shakatawa na jama'a inda aka rawaito an kai harin da wuka kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar sun ya faɗa a yau talata cewa an kai waɗanda suka jikkata wani asibiti domin yi musu magani kuma babu wanda ke cikin mawuyacin hali ya ce 'yan sanda sun yi imanin cewa harin da aka kai a ranar litinin wani lamari ne na daban shugaban kwalejin Cornell Jonathan Brandt ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa an kai wa malaman hari ne a wurin shakatawa lokacin suna tare da wani malami daga jami'ar Bihuwa inda Amurka ake koyarwa ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce tana sane da rahotannin harin da aka kai da wuka kuma tana sa ido kan lamarin
Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. Wannan karin zamu tabo batun tsaro. A ci gaba da kawo muku hirar da shugaban sashin Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustafa da Hafsan Hafsoshin Najeriya General Christopher Mustafa akan matsalolin rashin tsaro a kasar. Ya tambaye shi yadda suke tunkarar matsalolin tsaro musamman la'akari da karancin jami'an soji da na 'yan sanda a kasar sai ya ce
to muna aikacin kokarin mu akan lambar sojoji da 'yan sanda duka babu kasar da za ta samu wanda take so amma kayakin mukamin aikin da za ka samu shi zai tambaye
amma kuna da isassu makamai
bamu da isassu don ko da kudin mu ko mun je siya babu kaga wannan yakin da ake da Ukraine da Russia yana affecting ko da kudin kan kaje yanzu baka iya samu
ba makamai
duk don an su
manyan
kasashe duk sun riga sun biya sun rike
makamai
ana dauka ana kai ma Ukraine
ana kai makamai sosai
to amma yanzu sai dan zaka je black market to kuma mu kuma gwamnatin abin nan ba za mu iya black market da san kayaki ba amma dai ana iya kace kokari shi yasa kuma shi ma shugaban kasa kwanakin nan ya yi signing bill da ya approve cewa mu ma nan company mu defense company din mu nan mu ma mu fara abin nan producing abubuwan da muke yi
yawa
abin da muka gane a wannan fadan da ake yi idan baka producing abin da kake bukata to wallahi zaka sha mamaki ko shi yasa wannan abun ke tafiya din ba mu iya samu abin da muke bukata
yanzu daga cikin kayan aikin sojoji akwai abin da ake kerawa a Najeriya ko albarusai ko bindigogi
ko wani albarusai mun fara yanzu so waɗansu kuma company in fact just satin da wuce na daga Iko Niger Lagos akwai Niger Navy System Company in Nigeria da suke producing motocin sojoji APC da sauransu don mun gani don muna son mu dinga amfani da abin da muke yi sai sa muke son mu tanada wa mutane da kamfanoni su zo su bude yanda mu ma mu dinga yi in ma nasarwa ne mu sai ma wa dansu amma mu samu don in baka yi to akwai hadari akwai hadari
da an ce ba ya zuwa daga Abuja zuwa Kaduna ni da na shigo na hawo mota na je Kaduna na dawo kuma so ba tare da kafar yace asirin soja ba wadanne ne matakai za a iya dauka makamantan wanda aka dauka a nan domin yanzu kamar an ce daga nan Kaduna Zaria Gusau Sokoto da suka tsina da sauransu tafiya mota har yanzu hatsari ne
yanzu kuke game da wannan abinda muke yanzu muna muna lura da abubuwan ke faruwa a wurin muna da mun samu wadansu kayakin da ke dubawa kan hanya a kowane lokaci sojoji kuma na kan hanya suna tafiya so abinda muke yi kenan abinda zamu ci gaba da sauran wuraren da aka ce ba iya wucewa kuma haka za a yi so da mu bude hanya muna son ko ina ya koma inda ya kamata
Jerry Musa akwai maganar kafa yan sandan jihohi da na ji ana yi gwamnoni da yawa suna magana kuma akwai gwamnoni da yawa da naga kamar suna so a yi din me yara an ka game da wannan ya kamata a yi
kasan gwamnatin tarayya ta ce za ta yi abu kaza inda mutane suka yi suka yi magana gwamnati ne za su dauki abin amma a taurin mu a tabbatar cewa yan sanda yanzu sun samu makaman da suke bukata sojoji sun samu abu
ko sun zauna karkashin jiha ba matsala
to yadda abu shi yasa nake cewa kaga yanzu a ce yan sanda sun samu abubuwan da ya kamata suna da mutanen da ya kamata su yi aiki mu ma muna da kayayyaki din in bai yi ba sai a yi tunanin cewa a kawo na inci a kawo na state kuma ko an kawo na state din yanzu kudin da za a ba su da za a ba wanda suke nan yanzu so da za su samu su rike aiki su yi don ka duba yan sanda me suke da shi ka duban kaje police station babu mai babu motoci babu aikin kaya to in an buce wannan maimakon a bude wani a basu a samu musu kayakin da za su aje kuma a sake training din su
Hafsan Hafsoshin Najeriya General Christopher Mustake na a hirar shidda shugaban sashen Hausa na muryar Amurka akan yadda suke tunkarar matsalolin tsaron da suka addabi kasar to kada a sha'afa sashen ana tare ne da muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sannan a duk sa'ar da ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata yanzu ga shirin mu na gaba
noma tushen arziki
noma tushen arziki noma tushen arziki
jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz zuwa ballake gabatarwa kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya wuce mun fara kawo muku hirar da wakilin mu Nasira da Mail Hikayeyi da Yariman Muri Alhaji Isa tafi da Mafindi kan hanyoyin da za a magance fitina korafin jituwa tsakanin manoma da makiyaya musamman arewacin Najeriya a cikin shirin na wannan makon Alhaji Isa ya ci gaba da bada amsar tambayar da Nasiru ya masa kan yadda wasu ke cewa da gangan aka sara burtalai aka yi gonaki idan da watakila za a dawo da su inda Fulani sun saba yawace-yawace da watakila an magance wannan matsala
ka kuma baka nono wanda ya fi litan mai don litan nono naira 500 ne kuma saniya ko na wadabe ne ko na rahaji ne ko fulon ne zai iya baka lita 10 a rana
dan ne irin nau'in shanu ne irin waɗannan banda bakoloji da aka fi sani
bakoloji ka yi haɗin gambeza
ana ko wasu da kalisa fa wajen kashi uku fa
duk kashi 10 ma akwai wasu shanu wanda za ka duwa wunsu dan kankani sai ake kira fulon ko ake kira Fulani white akwai wanda za ka ganshi in garma haka mai tudu ake kiransa odabe wanda suke fitowa daga Niger masu jajaye da manyan kaho akwai rahaji suna nan farare fat masu manyan kaho akwai gudale masu manyan wuya da manyan duwawu da gwiwa har kasa in ka ganci kaga nono kaga kwanciyar hankali kaga nama ba mai gudale mai hawan jini in kana da gudale sun koshi in ka fito ka gansu baka da hawan jini don su kadai su ishe ka warke don su ba sa fada ba sa mugunta
ma'anan wannan wannan ya nuna wannan yawo da ake ta ya zama sabo turkin wawa kenan me wuta ne zai ci gaba da wannan yawo-yawo
yawon nan saniya ba a halitta ta don a yawo da ita durran da saniya ta sami kilo 1 kai yawo da ita za ta rasa kilo 1 da rabi ka ci riba kenan kuma a yawon nan za ta je ta dibi kaska za ta sa maciji zai shije ta za ta dibi gajiya dole ne riba sa ga saniya amma saniya tana zaune wuri daya ka samu ruwa mai kyau kamar ragolis water ta sha ta koshi sai kaga wutsiya kai take jefa tana jefa kafa a baya ta zo ta sa bakinta ta ci abinci daidai karfe 8 zuwa 10 to har daga karfe 11 har karfe 3 washewa take kwance take yi hutu take yi a inuwa sai wajen karfe 3 ta tashi ta dan tara na dare kuma don saniya ba a yi ta ta ci abinci na awa 10 ba amma ana yawo da ita awa 10 ba asara take yi ba
Alhaji sai ka san mutanen nan sosai na arewa ta tsakiyar nan musamman ma an ce Fulani ku abokan TV ne da Jikunawa da sauran kabilun wannan yankin da an ce har ma wasa ma ake yi amma yanzu watakila akwai rikici da yake faruwa shin da gaske harkokin manoma da makiyayan nan ne ko kuma wani abu ne da
wannan irin abin da ke faruwa arewa maso gabas ne kafafuwar siyasa ne na wasu munafukai suke samu riga su sa irin na Fulani su yi zane irin na Fulani su tasamma wasu kabilu wanda Fulani suke mutunci da su ko ba rin ga maka abin da baka sani ba kaga North Central din nan wajen Middle Belt din nan akwai wani shiyawa da Allah ya ba su inda za su ciccire irin shiyawan nan su ciccire ciyayi su shuka shiyawan nan ba itace a ciki ana kiran shiyawan gamba ana kiran ɗaya kuma burgu ana kiran ɗaya kuma gosoji idan da za su yanka shi su yi bailin nasa wallahi za su mallaki duniya a kasuwan ciyawa don diga saniyan da ta kwanta daga Nijar har Mauritania har Morocco har Egypt har ka tafi taki ba ta da ciyawan da ta fi wannan tana kwance banza ba ta komi wannan dukiya ne billions shi yasa da na taso a nan confirm nace idan mun amfani da hikima ba wani gefen Najeriya da wani ya kamata ya tace ce bai da abin yi bai da abin da zai ci ciyawan da muke konawa mu kama bera daya ya isa kowani bele ba mu naira 300 a hekta daya za ka yi bel 6000 hekta daya na gamba za ka fidda bel 6000 don Allah wani gara basa na yaushe wannan idan ma sun yi belin wannan sun kira masu shanu sun zo za su zauna a gonan zai shekara yana masa taki yana ci kuma takin kashin shanu baya bar wuta-wuta duk inda wuta-wuta trigger yake a gona in shanu sun kwanta sun zuba maka taki wuta-wuta ya mutu ba dalilin fadan Fulani da masu noma
to Alhaji sa karshe gaba daya na san kai ba irin kiwon da baka yi ba kafin ka zo kai irin wannan kiwo na zamani akwai zan iya cewa wace riba kake ganin kananan manoma waɗanda ba su kai ka ba za su iya ci idan suka zauna a waje daya
ai idan suka zauna a waje daya suka yi kungiya za su iya fidda kudaden su sai kayan da manoma suka rage a kewaye da su gaba daya su sai wannan tun ba a yanka kayan gona ba manoma su sami kuɗi su yanka kayan gonan su da shi ba wanda zai sake jiran manomi ya shiga gonansa a yi fada don ma zai ƙara gonansa saboda a zo a saya shekara mai zuwa sannan kuma daga manoman da ku makiyayan kun zama ku ne masu gadi na security na wannan shanu ba wani wanda ya isa da dare ya zo ya kori shanun nan saboda mai gona da mai shanu shanun nan ne amfaninsu duka gaba daya duk abin da ke faruwa nan kasawa ne na shugabanni don kuma yanzu noma dole ya fita harkan taimakon talaushi ya koma jari kiwo ya koma jari a zuba kuɗi a fidda shi a maida shi jari to ta haka za a tafi gaba daya kuma har yanzu ba mu soma duba yadda ake sarrafa nama a Afirka ba don in mun gane yadda ake sarrafa nama babu dalili da Bature zai sai nama na kasan su don shanu suna cin gurbataccen abinci shanun mu kuma shiyawa kawai suke ci da ruwa
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin Abu Amadadin Yariman Muri Alhaji Isa Tafi da Makindi da wakilin mu Abuja Nasira da Mel Hikaya sai kuma Julie Discretion da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Alhamdulillah yanzu kuma sai ka dan daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana ta sakon email sakonmu na farko ya fito daga Sama'ila Anas Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar yace hakika kasar Malawi ta yi babban rashin mataimakin shugaban kasa wato Carlos Chilima a yayin batun dabon da jirgin saman shugaban kasa yi don haka al'ummar kasar Malawi Allah ya baku hakurin jure wannan babban rashi sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Aminu Kano Maida Garko Sanusi Mirake Maida Isa Mai Shago Maida da Suleiman kafin malamai zumbulawa da fatan na kira sunan daidai assalamu alaikum VOA Hausa a yau mun shigo filin naku ne a madadin al'ummar garin Maida baki daya muna mika sakon mu zuwa dan kwangilar da ya gudanar da aikin wutar lantarki ta garin Maida injiniya Muhammad Ali Wudin da ya taimaka ya jona mana wutar lantarki da aka kammala aikin ta a cikin shekarar da ta gabata amma shiru muke ji kamar an shuka dusa sai kuma sakon Isa Salihu Isa Fanna karamar hukumar Dandi Kamba jihar Kebbi yace salamu alaikum VOA Hausa dan Allah muna kira ga ɗan kungiyar kwadugo da na TUC da kuma gwamnatin Najeriya da su yi duk mai yiwuwa su sasanta da juna domin su kawo ƙarshen mafi ƙarancin albashin ma'aikata ba tare da an sake shiga wani yajin aiki ba ganin cewa yajin aikin talaka kadai ne ke shan wahala Hukumar hannun sha da fatocin miyagun kwayoyi NDLEA ya kamata ki kara azama sosai wajen ganin kin dakile duk wasu masu yin tamammali ko fatocin miyagun kwayoyi duba da ganin yadda lamarin yake kara ta'azzara sako daga Haruna Muhammad Katsina to mun gode ku ci gaba da aika mana da sakonnin ku kuma su sauraro kafin mu karkare shirin ga Hafiz ya dawo da labarai a takeice
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a yau Talata cewa Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya jaddada aniyarsa na tsagaita wuta mai matakai da dama a Gaza kuma Hamas ce kadai har yanzu bata amince da shirin ba Blinken ya shaida wa manema labarai a Tel Aviv cewa an samu ƙuri'a kowa banda ƙuri'a daya kuma Hamas ce zai rage wa Hamas ko za ta ci gaba da wannan shawara ko a'a Gaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya jaddada buƙatar samar da kariya ta sama da sake gina tsarin makamashin kasar yayin da yake magana jiya Talata a wani taron sake gina kasar da Jamus ta karɓi bakunci Zelensky ya ce dakarun Russia sun kai hari kan kayayyakin makamashin Ukraine tare da kai har-har da jirgi mara matuki da makamai masu linzami da suka lalata rabin karfin makamashin Ukraine tun lokacin sanyin hunturu ya ce bayan shekaru biyu na yaki Sojojin Ukraine sun nuna kare kansu a fagen daga da kuma shiga tekun Bahar al-Aswad. Jiya Litinin sabon firaministan kasar Haiti da aka zaba, Gary Conille, ya sha alwashin gano waɗanda suka kashe jami'an 'yan sanda uku a kasar. A jawabinsa na farko a hukumance ga al'ummar kasar bayan an sallame shi daga asibiti, Conille ya yi magana game da sabon tashin hankali da ya sanadin mutuwar jami'an tsaro uku, sannan ɗaya ya ɓace. Lokacin da gwamnati ta samu cikakken iko zan dauki dukkan matakan da suka dace don nemo masu aikata laifuka duk inda suka boye dole ne a kama su a yi musu shari'a tare da yanke musu hukunci kamar yadda doka ta tanada Prime Minister India Narendra Modi ya ci gaba da rike dukkan manyan ministoci a majalisar zartarwa a ma'aikatansu a cikin sabuwar gwamnati
To duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu amma zuwa can an jima da dare idan Allah ya kai mu da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya ne jar kamar da Chadi wanda daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da shirin mu na dare kuma na ƙarshe a yinin yau yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babale wanda ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Letters Fashion da ta shirya kuma ta bada umurni da ma injiniyan mu na wannan lokaci Mr. Chan ni Aisha Mu'azzu nake muku fatar ku ƙara sauni lafiya amma kada ku yi nisa domin shirin yau da gobe shirin matasa yana nan tafe.